Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanginna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 30 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje bayan mutuwar akalla mutane 151 a wani turmutsitsi da ya auku a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. Akalla mutane 101 suka mutu yayin da kusan wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin wasu bama-bamai na mota biyu biye da juna a Somalia. Masu kada kuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci yanzu Jair Bolsonaro da tsohon shugaban kasa Inacio Lula da Silva.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata tawaga da shugaban jamhuriyar Niger ya tura zuwa ƙauyen Tamo da ke jihar Tilaberi domin tantance wani hari ta sama da ake zargin ya kashe mutane da yawa. A wata mahakar zinari ta bayan fage sun yi ƙarin bayani.
Yau muna nan wurin kuna jin warin mutum, kuna jin warin gawa, babu gawa. Kuma in an bombarde rame yana rufa. Kai mu zo nan mun je magabarta muka cilga. Mutum nawa ne aka binne? Mutum goko.
Bayan nan kuma za ku ji cewa a Najeriya hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta yi jiran mikiya a wasu wuraren shan kwayoyi a jihar Sokoto. Kama kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje bayan mutuwar mutane akalla 151 a wani turmutsitsi da ya auku a daren jiya Asabar a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. Ibtila'in ya auku ne a gundumar Itaewon da ke birnin na Seoul a lokacin bukukuwan Halloween, sa'ad da wani dandazon jama'a suka gangara a wata matsatsiyar hanya. Akalla wasu mutane 82 kuma sun sami raunuka a wannan hatsari mafi muni a cikin shekaru da dama da ya auku a Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun aike da sakonnin ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Shugaba Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa muna alhini tare da jaje ga jama'ar Koriya, kana kuma muna fatan samun sauki ga dukkan waɗanda suka ji rauni. Amurka tana tare da jama'ar Koriya ta Kudu a lokacin wannan iftila'i. Haka shi ma Prime Minister Britannia Rishi Sunak a shafinsa na Twitter ya bayyana faruwar al'amarin a zaman babban tashin hankali. Sunak ya ce zukatanmu na tare da waɗanda suke jiya a halin yanzu da kuma dukkan jama'ar kasar Koriya a cikin wannan yanayi na alhini. An sami ƙari sosai kan adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashin wasu bama-bamai na mota biyu biye da juna a Somalia a jiya Asabar. Akalla mutane 101 suka mutu yayin da kusan wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin bama-baman, a cewar shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud. Mahmud ya bada sanarwar ne bayan ya ziyarci wurin da aka kai harin da safiyar yau Lahadi. Ya yi kira ga al'ummomin kasa da kasa da su aika da likitoci da kayan aiki da magunguna domin kula da waɗanda suka jikkata. Mahmud ya kuma buƙaci jama'a da su je asibiti domin bada agajin jini ga waɗanda suka raunata a harin. Haka kuma ya sha alwashin ba da ilimi kyauta ga yaran waɗanda suka mutu sanadiyar harin najiya Asabar, kazalika da 'ya'yan sauran waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren ƙungiyar Al-Shabab. Harin bam na motar ya auna ma'aikatar ilimi ne da ke kan wuta mahaɗar hanyoyi mafi cunkoson jama'a a babban birnin ƙasar. Moscow ta dakatar da aiwatar da wata yarjejeniyar fitar da hatsi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta, wacce za ta ba da damar fitar da 9 million na hatsi ta jiragen ruwa daga Ukraine domin taimakawa wajen rage radadin matsalar ƙarancin abinci a duniya da kuma rage yawan farashi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ta'allaka ficewarta daga cikin yarjejeniyar ne kan harin da wani jirgin saman Ukraine maras matuki ya kai wa jiragen ruwan Rasha a bahar Maliya da aka ɗaure su a gabar teku da ke cikin yankin Crimea da aka mamaye. Rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya Asabar, to sai dai Ukraine ta musanta kai harin. Sanarwar ta Rasha ta ce saboda matakan da rundunar sojin Ukraine ta ɗauka, Bangaren Rasha bai da tabbas kan tsaron lafiyar jiragen ruwan farar hula na Dakon Kaya da ke cikin yarjejeniyar a tekun Bahar Maliya. Saboda haka ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar daga yau har illa masha Allahu. Sanarwar ta Rasha ta zo ne kwana daya bayan da shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Rasha da Ukraine da su sabunta yarjejeniyar fitar da hatsin.
Anjima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar da shugabannin sha'anin tsaro, ciki har da babban kwamandan rundunar mayakan ƙasar, sun kai ziyara a ƙauyen Tamo da ke jihar Tillaberi a jihar Asabar, inda wasu jirage masu saukar unguluna rundunar mayakan ƙasar suka yi lugudan wuta a farkon makon nan, wato lokacin da suka bi sahun wasu 'yan bindiga da suka nemi mafaka a wata mahaƙar zinari ta bayan fage. Wakilin murya Amurka Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai bayan dawowa daga ƙauyen Tamo.
Cece kucen da wannan al'amari ya haifar a tsakanin waɗanda suka aminta da alƙaluman da hukumomin tsaro suka bayar a game da adadin mutanen da suka rasu, da ɗaya gefe masu ikirarin cewa yawan waɗanda lugudan wutar jiragen sojan gwamnatin ta Nijar ya halaka ya zarce kima. Ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum tura shugabannin sha'anin tsaro a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida domin ganewa idanuwansu halin da ake ciki a wurin da abin ya faru don tantance mizanin wannan al'amari, kamar yadda ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ya bayyana a ƙarshen wannan ziyara.
Wasu mutane suka ce mutane kamar 300,000, 200,000, 100 ba abin da ba hadi ba. An ce ma bai yiwa ma mutum ya zamna bisa sittikin saboda warin gawa ko bin ne su ba samu an bin ne su. Yau muna nan wurin kuna jin warin mutum, kuna jin warin gawa, babu gawa. Kuma in an yi bombarde rame yana ribza kahin mu zo nan mun je magabarta muka cilga mutum nawa ne aka binne, mutum 7 ne. Kamar inda sojoji suka faɗi, kamar inda prefe sai ya faɗi. Le lendemain da aka yi wannan abu mun aika mission na police, le surlendemain mun aika kuma mission na police, kuma abu guda ne su duka su.
Ministan ya bayyana takaicinsa dangane da yadda ya ce wasu ke ƙoƙarin fakewa da abin da ya faru a ƙauyen na Tamu don cimma wata manufa.
Abubuwan da ake yi ma sojojinmu a ce don kasanmu waɗansu su ne suke yi wannan abu. Sojojin da suke nan dare da rana suna nan daji, suna wahala, suna nan suna kare al'umma. In sun gan terorist da suka zo suka kashe polisiye biyu aka bi su, aka gani sun dauko kayan polisiye da suka kashe, duk kayan da suka tarda post da police sun dauka sun zo nan cikin ruha. Ruhan nan ne aka yi bombarde, nan ne exactement nan ne muke.
Sai dai yadda yake hukumomi sun ce sun rufe mahakar tun ma kafin faruwar abin da yau kana, mun iske masu haƙar zinare da dama suna aikin su, waɗanda muka zanta da su na cewa
jirgin sama zai ne ya zo wanda ya zauka nan ba. Muna ta aiki ne dai kawai mun ka gani wuta tashi, bayan wutan na sai muka gani motuna na soja sun ka zakuwa. Yanzu hankali mutane ya tashi, suna ta gudu, suna ta waza, wasu suna faɗi jikiri, za wasu su kuma suna iya binga.
Harin da aka kai a tashar binciken 'yan sandan ƙauyen Tamo a ranar Asabar 22 ga watan Oktoba, da wanda aka kai ran Litinin 24 ga wata a tashar bincike ta biyu ta wannan gari, waɗanda suka yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwasar ganimar makamai, ya sa hukumomin tsaro aika jiragen helikwaftoci biyu waɗanda nan da nan suka yi ɓarin wuta a kan maharan lokacin da suke neman malaɓa a mahaƙar. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 7 tare da jikata wasu sama da 20. Sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa yawan waɗanda suka rasu ya fi 100, abin da ya sa 'yan adawa a majalisar dokoki a yayin zaman sauraron ministan cikin gida suka nuna buƙatar kafa kwamitin bincike na 'yan majalisa domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaimu Barma, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Prime Minister Canada Justin Trudeau da matarsa sun bi sahun masu zanga-zanga a kan titunan Ottawa jiya Asabar domin nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a ƙasar Iran. Zanga-zangar ta Ottawa da ta sami halartar Trudeau da Sophia Gregory Trudeau na ɗaya daga cikin waɗanda aka gudanar da dama a faɗin duniya a jiya Asabar, domin goyon bayan 'yan kasar Iran masu zanga-zangar mutuwar matashiyar yarinya 'yar shekaru 22 Mahsa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. An kama tare da tsare ta ne saboda ta saka hijabi ba daidai ba. A Iran a jiya Asabar, Hussein Salami, shugaban runduna ta musamman ta juyin juya hali ta Iran, ya gargadi masu zanga-zangar da kada su ƙara fita wata zanga-zanga. Ya ce zanga-zangar wata ƙullalliya ce kawai da aka tsara a fadar White House da gwamnatin Yahudawa. To sai dai 'yan Iran ɗin sun yi kunnen ƙashi da gargadin nashi, inda suka koma fita kan tituna a jiya Asabar. Masu kada ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa tsakanin shugaba mai ci yanzu Jair Bolsonaro da tsohon shugaban ƙasa Inácio Lula da Silva. Zagayen farko na zaɓen da aka gudanar a farkon wannan watan ya zo kusan yadda aka yi hasashe, inda Silva ya lashe kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Bolsonaro kuma yake bayansa ba tare da wata zara mai yawa ba da kashi 43 cikin 100. An sami karuwar hasashen cewa ta yi Bolsonaro ya ƙi amincewa da sakamakon zaɓen na yau Lahadi idan bai sami nasara ba. Ya yi gargaɗin cewa na'urorin zaɓen ƙasar sun lalace, zargin da kuma ba a kai ga tabbatarwa ba. A lokacin mulkin na Bolsonaro ya yi ashararanci kan annobar coronavirus, duk da cewa shi ma ya kamu da cutar. Idan kuwa da Silva ya lashe zaɓen, zai kasance wata babban nasara ga tsohon shugaban ƙasar wanda aka ɗaure a kurkuku a shekara ta 2018 bisa tuhumar cin hanci. Ya yi zaman gidan yari na tsawon watanni 19 kafin kotun ƙoli ta soke hukuncin da aka yanke masa a shekarar da ta gabata.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya ana ci gaba da samun ɓullar wuraren shan miyagun ƙwayoyi duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na magance matsalolin. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar hana sha da safaran miyagun ƙwayoyi ta yi diren mikiya a wasu wuraren shan ƙwayoyi a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar shan miyagun ƙwayoyi ta jima tana addabar jama'a a Najeriya tare da yin mummunar illa musamman tsakanin matasa waɗanda su ne ake sa ran zamowa shugabannin gobe. Daidai lokacin da lamurin siyasa suka soma gadan-gadan, a ɗayan ɓangare su kuwa wuraren shan miyagun ƙwayoyi na ci gaba da samun sabbin mashaya. Kamar yadda a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, hukumar hana sha da safaran miyagun ƙwayoyi ta dira a wasu daga cikin wuraren shan ƙwayoyin. Kwamandan hukumar a jihar Adamu Iro Muhammad ya ce sun damƙe matasa maza da mata da yawansu ya kai 28 a samamen da suka kai.
Wato juyin din da ake magana shi ne inda ake daba ake taruwa a je a yi shaye-shaye. A lura fa annan wannan wajen ake haɗuwa a shiri inda za a je a yi sace-sace, a je a yi kidnapin, a je a yi abubuwa je wanda dai doka ta hana. Saboda haka dole ne mu haɗa hannu jama'a a tashi da gaske saboda mu rage wannan abu. Jiyan mun yi kame a wajejin da ake shaye-shaye, mun kamo yara matasa wanda majiya ƙarfi wanda ya kamata su zama suna amfani ga al'umma amma sai su je su yi ta shaye-shaye. Akwai wani abu da ake kira shisha wanda yanzu yara sun sa kansu sai su sa flavor a ciki, wani abu da ake kira flavor kaman shi din ba abin laifi ba ne amma kuma sai a haɗa shi da wiwi ana sha. To wannan abu ya zo wajen da muka yi kame-kamen nan, mun kamo 'yan mata da yawa matasa wanda ya kamata a ce suna gidan iyayensu, kuma da tsakan dare mun je mun kama su a wannan waje suna shaye-shaye. Mutane su yi alƙari fa akan irin wannan shaye-shaye da ake shi ne fa yake kama matsalar tsaro a wannan ƙasa.
Wasu daga cikin matasan da aka kama sun nuna nadamar su a fili duk da yake sun yi ikirarin suna sha.
Sunana Hussein Aminu, ni uzuri na gudana dan samu wani dan na wadda zan sha da safe na je wajen aiki na lebaranci in marece ya yi dawowata ina iya kuma in na bukata yanzu in samu in jabu in komawata.
Na amfani da kuka samu ga shan din da kuke?
Gaskiya ni dai ban ga amfani ba ko ga jikina ni dai ban gani ba.
Umar Abubakar, abin da an kuma da shi buke wannan wanda aka ci mu cigarar gari da an ci aka kuma yana maganin biyu amma dai ɗan Allah ya duniya don Annabi Muhammadu da gawo ɗan nasha-nasha amma ban sha ba.
Wani abu da jama'a suka jima suna korafi a kai shi ne rashin hukunta waɗanda ake kamawa da aikata laifuka a Najeriya. sai dai akan batun shan miyagun kwayoyi, komandan ya ce hukumar tana wayar da kan waɗanda aka sama suna shan kwayoyi bisa rashin sanin lahaninta.
Kowa na sha, akan da Allah za a samu yara masu mafi kyau, masu riya, idan su za ta haifa, idan su za ta shayar, idan su za ta yi tarbiya, baki da tarbiya za a yi gina. Ya za a yi ka haifi wani haƙi in ki shayar da shi, kai shayar da nono mai kwaya.
Sha da safarar miyagun kwayoyi dai na daga cikin abubuwan da suka jefa Najeriya cikin mawuyacin hali, wanda samun raguwarsu kan iya ceto ƙasar daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Madalla, to a makon nan mai karewa ne ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa, wato NIDDA, suka gudanar da wani taro mai taken fasahar zamani na shekarar 2022 da zumman fargar da matasa a game da yadda za su yi amfani da damammakin da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani don cika giɓin rashin ayyukan yi a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da Najeriya ke daɗa bunƙasa hanyoyin fasaharta don gogayya da sauran kasashen duniya. Shirin matasa a duniyar gizo ya samu halittar taron kuma mun zanta da babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa a Najeriya, NIDDA, wato Malam Kashifu Inuwa Abdullahi. Ya yi ƙarin haske kan dalilan haɗa taron da ma yanda taron ya tattaro masana ilimin fasahar zamani daga ciki da wajen ƙasar.
To, shi dai irin wannan taro ana yin shi ne domin a haɗa mutane masu tunani, masu basira, a ƙara musu ƙarfin gwiwa na abubuwan da suke yi. Saboda duka wani harkar fasaha zamani ko harkar da ya shafi innovation, ka kirkiro abu ne wanda ake cewa you cannot succeed in isolation. Za ka taɓa yin nasara ba in kai kaɗai abu. So sai irin ka fito, ka yi gogayya, ka gane mutane, ka gane menene matsalolin mutane, sannan in ka kawo fasahar ka sai ka samu wanda za su taimaka su daidaita ma wannan fasaha domin kai nasara. So a wannan taro mun gayyato mutane daga kasashe daban-daban wanda sun zo nan domin su yi sharing din experience din kwarewarsu da mutanen mu na Najeriya, sannan su ba wa matasan mu da mutanen mu masu fasaha shawarwari ne da su saita fasaha sai ta mata zo ta yi gogayya da irin fasaha da take zuwa daga manya-manyan kasashe na duniya.
Yaya tasirin wannan taro yake ga matasa musamman wanda basu da ayyukan yi? A ganin sun yi amfani da wannan damar wajen amfani da kafafen yanar gizo don samun ayyukan da za su yi dogaro da kawunan su.
Babban tasirinsa shine wayarwa su matasan kansu su san me fasaha zamani take. Su matasa su ne gadan bayan fasaha zamani, saboda akwai abin da ake kira talent, wato kwarewa ko kuma basira. Duk ta gabaki ɗaya fasaha zamani ta dogara ne akan wannan basira. So mutane in ka kasa fasaha zamani kashi biyu, kashi ɗaya wannan talent ɗin ne, wato ƙwaƙwalwar mutane basira, ɗaya kashin shi kuma shine kansa technology. Saboda shi technology abu ne da ake ƙirƙiro shi. So amfanin ba wai ka ƙirƙiro abu ba, in ka ƙirƙiro wannan matsala zai canja a duniya, ta ya zai zo ya yi impacting ɗin duniya. Kamar a cikin ɗaya daga cikin wanda ya zo ya mana magana a nan, Jimmy, wanda shine ya ƙirƙiro kamfanin da ake kira blockchain Brand for All, sannan da akwai kamfanin sanada da ake kira BSV Academy. Kamar ya bada tarihin sa da yake nunawa shi iyayensa sun gudu daga Vietnam ne suka koma ƙasa America. A can ya taso ya girma, amma saboda ya amfani da fasahar da kwakwalwarsa shi yasa gashi yanzu ya zama wanda a duniya ana ji da shi. Yana cikin ɗaya daga cikin mutane 100 wanda su ne ake kira top 100 influential people na duniya. So yana bi ƙasashen duniya daban-daban, yana taimaka matasa domin su gane amfanin ita kanta fasahar zamani yadda za su yi amfani da shi su yi ƙirƙiro aiki wanda za su dogara da kansu, sannan su ebi ma wasu su musu aiki. Sannan kuma irin in ana maganar samun kuɗaɗen shigowa ga kan mutane ɗaiɗaiku ko kuma gwamnati, harka fasahar zamani ita tafi kowace harka sama mutane kuɗi a duniya. In kika duba masu kuɗin duniya daga na ɗaya zuwa na goma, dukansu suna harkar fasahar zamani ne banda mutum ɗaya, Bennett wanda ɗan ƙasar Faransa wanda shi yake harkar sai da kayayyaki, amma shi kansa yana amfani da fasahar zamani ne ya sai da kayayyakin nasa. So irin wannan matasanmu in suka zo suka ga abin da ake yi a nan, shi ne zai canja musu tunaninsu, su ma su koma su fara ƙirƙiro abubuwa. Saboda in kika duba a tarihi ko ƙasar Amerika, shekara 130 da suka wuce a ƙasar Amerika an ce kashi 10 cikin 100 ne kawai suke da access da wutar lantarki. Kashi 10 cikin 100 na mutanen ƙasar Amerika ne kawai suka gama secondary school. Kashi 70 na Amerika gabaki ɗayanta karkara ce. Sannan mutane suna batar da sama da kashi 52 na abin da suke samu a wata a cin abinci. Life expectancy, mutane yawanci ba sa wuce shekara 40 da ɗaya suke mutuwa saboda talauci. Mutane biyu su suka taimaka Amerika ta fita daga wannan halin da ta shiga. Shine akwai Henry Ford wanda ya ƙirƙiri motar Ford, da Isaac Singer wanda ya yi keken ɗinki. So a lokacin zaki ga irin a ɗinka kaya abu ne mai wahala, ba kowa ne ma yake da kayan ba, ana ɗaukan kwanaki a ɗinka. Shi ya ƙirƙiro keken ɗinki wanda aka zo mutane suke ɗinka kaya. Shi kuma Henry Ford shi ya yi democratizing mota, saboda a lokacin samun mota kamar a ce yanzu ne kana da wani private jet naka. To amma shi ya zo ya kawo mota ta je ko ina. Wannan abu da ya yi kaɗai shi ya sa aka yi tituna Amerika, aka zo aka yi gidajen mai, aka samo dai sana'a daban-daban Amerika ta girma. To ko a Afrika an samu irin wannan abu? A farkon shekara ta 2000 akwai Mo Ibrahim ɗan ƙasar Sudan wanda yake zama a ƙasar Ingila, ya zo Afrika ya ce zai kafa kamfanin wannan waya. A lokacin a Afrika ba wani mai kamfanin wannan waya da ake da shi. Da ya zo lokacin babu hanyoyi guraren da yake babu wutar lantarki, haka ya zo ya fara ne. Amma a cikin ƙasa da shekara 5 ya zo ya sayar da wannan kamfanin nashi har a kan dalar Amerika biliyan 4 da wani abu. A yau in kika duba harkar wannan wayar zamani ta fi kowace harka samar da ayyuka a Afrika da kawo hanyoyin ci gaba na tattalin arziki. So shi yasa muke so su ma matasanmu su yi duba irin wannan, su ɗauka su ga me za su ƙirƙiro da zai kawo gyara da canji a ƙasar da.
Madalla. To ma sauraro, a nan shirin zai dakata, albashi a na gaba sai mu ɗaura kan wannan taro da ya gudana a Najeriya. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sake haduwa a shirin na gaba.
A gaida Shamsi Hamza Ibrahim, bari ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraronmu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri. Ya ce muna marhabin da fara mayar wa maniyatan jihar Kano da ba su samu zuwa aikin hajjin ba na ba kuɗaɗensu. Hakan ya nuna cewa akwai adalci a cikin al'amarin, da fatar sauran jihohi ma za su bi sahu. Sako na gaba ya fito ne daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, Hakika yunkurin karawa masu rike da madafun gwamnati albashi da ake kokarin yi a kasar mu Najeriya samsan bai dace ba, domin kamata yayi a fara duba malaman makarantar primary da secondary da ma sauran ma'aikata, domin su yafi cancanta a karawa duba da yadda suke rayuwa hannu baka hannu kwarya. Sako daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara ya ce assalamu alaikum murya Amurka, da fatar kuna lafiya dukkan ma'aikatanku. Sauya takardun kudin Najeriya da babban bankin Najeriya CBN zai yi, mu talakawa bai dame mu ba, kamata ya bankin ya inganta darajar naira wadda ta samu karaya a 'yan shekarun nan, ga mu cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Allah ya mana maganin da ba mu iya wa kanmu, amin. Sai sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce ya kamata shugaba Buhari ya gaggauta sasanta rikici da ke tsakanin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da Dauda Adamu Kahutu Rarara, inda ya ba yana son wankin hula ya kai jam'iyyarsa ta APC dare ba ne, domin idan an san farkon abu ba a san ƙarshensa ba. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce ya kamata matasan mu ci karatun tanitsu da 'yan takara masu rarraba musu kayan hotunansu don tallata su ga jama'a a yayin yawon kamfe na neman zaɓe, don kuwa idan har ɗan takara ya fahimci cewa matasa ba su da wani riga ko hula na sanyawa sai ta sanai masa kamfe, to daga nan zai ɗora ya zama da ku bayinsa, ba ku ba wani ajanda sai ta sa jiki magayi, in ji masu iya magana. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sufyanu Gumal Zangon Daura ya ce assalamu alaikum biyu Hausa, daukacin al'umar jihar Katsina, muna jinjina da yabo ga gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro bisa galabar da suke samu na kawar da aika-aikar 'yan ta'adda a jihar Katsina. Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar Katsina da Najeriya baki ɗaya. Kafin mu karkare, ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, shugabannin kasashen duniya sun bayyana bakin ciki da kuma jaje bayan mutuwar akalla mutane 151 a wani turmutsitsi da ya auku a daren jiya Asabar a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. Ibtila'in ya auku ne a gundumar Itaewon da ke birnin na Seoul a lokacin bukukuwan Halloween, sa'ad da wani dandazon jama'a suka garzaya a wata matsatsiyar hanya, akalla wasu mutane 82 kuma sun sami raunuka. An sami ƙari sosai kan adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashin bama-bamai biyu na mota biye da juna a Somalia a jiya Asabar. Akalla mutane 100 suka mutu yayin da wasu 300 kuma suka sami raunuka sanadiyar tashin bama-baman, a cewar shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud. Mahmud ya bayyana sanarwar ne bayan ya ziyarci wurin da aka kai harin da safiyar yau Lahadi, inda kuma ya kira ga al'ummomin kasa da kasa da su aika da agajin likitoci da kayan aiki da ma magunguna domin kula da waɗanda suka jikkata. Moscow ta dakatar da aiwatar da wata yarjejeniyar fitar da hatsi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta, wacce za ta ba da damar fitar da 9 million na hatsi ta jiragen ruwa daga Ukraine domin taimakawa wajen rage raɗaɗin matsalar ƙarancin abinci a faɗin duniya da kuma rage yawan farashi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ta'allaka ficewar tata ne daga cikin yarjejeniyar kan harin da wani jirgin saman Ukraine maras matuki ya kaiwa jiragen ruwan Rasha a bahar Maliya da aka ɗaure su a gaɓar tekun da ke cikin yankin Crimea da aka mamaye. Prime Minister Canada Justin Trudeau da matarsa sun bi sahun masu zanga-zanga kan titunan Ottawa a jiya Asabar domin nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a ƙasar Iran. Zanga-zangar ta Ottawa na ɗaya daga cikin waɗanda aka gudanar da dama a faɗin duniya a jiya Asabar domin nuna goyon bayan 'yan ƙasar Iran masu zanga-zangar mutuwar matashiyar yarinya 'yar shekaru 22 Mahsa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. Masu kada ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa tsakanin shugaba mai ci yanzu Jair Bolsonaro da tsohon shugaban ƙasa Inácio Lula da Silva. Zagayen farko na zaɓen da aka gudanar a farkon wannan watan ya zo kusan yadda aka yi hasashe.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.